domin fare wa da harjisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da dawowa sabon shirin Arewa a yau, wanda yake taɓo lamuran da suka shafi yankin Arewa majiyoyi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai duba ƙarfafar buƙatar ƙungiyoyin Arewa 115 da kafa wata kasuwa kan iyakar Arewa da Kudu, inda ‘yan kasuwa za su riƙa kai kaya don cinikayya tsakanin sassan Najeriya biyu ba tare da samun asara ba. Wannan tamkar kandagarki ne na irin yadda a baya ake samun hare-hare kan fatake daga Arewa da ke kai hajojinsu Kudu. Daga nan za mu sake duba yadda rashin makarantu masu ba da shaidar karatu mai daraja ta biyu a Arewa ya kawo ƙalubalen koyarwa a Arewa.
Arewa zumun ta samu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi.
Aukuwar hare-hare kan ‘yan kasuwar Arewa a wasu yankunan Kudu, musamman ma fatakin shanu, ya jawo kiraye-kiraye na kawo maslahar da za ta yi rigakafin samun asarar. Hakika, akan samu asarar rayuka da dukiyoyin fatakin ba da wani dalili ba da ya wuce tsamar da ke tsakanin sassan ƙasar da ma faɗawa tarkon masu iza wutar kafa ƙasar Biafra a yankin Kudu maso gabar, da kuma wata fitinar a Kudu maso yamma ta masu son kafa ƙasar Oduduwa.
Sunana Comrade Dr. Awal Abdullahi Aliyu, President na Northern Consensus Movement. Haɗakan ƙungiyoyi ne guda 115 daga arewacin Najeriya. Ƙungiyoyin nan duka suna da rijista da Corporate Affairs Commission na Najeriya. A dalilin kasancewa mu gaba ɗaya domin tabbatar da kwato haƙƙin ɗan Arewa da kuma tabbatar da cewar ba a zalunci ɗan Arewa ba, ko a ina yake, ko a Najeriya, ko ma a wajen Najeriya. A kamar yadda ka sani, an yi rikicin ENSAS, aka zo aka yi na a Kinyale Sashen Market da ke Ibadan, aka zo aka yi na IPOB, wato na Nnamdi Kanu, da aka kashe ‘yan Arewa, aka kona musu dukiyoyi babu gaira babu dalili. Akwai buƙatu da muka tura wa gwamnatin tarayya a wancan lokaci. Na farko, mun ma nemi da a yi mana kasuwanni shiya-shiya. Ita wannan kasuwanni shiya-shiya zai kawo a tunaninmu rage yawan kashe-kashen ‘yan Arewa da ake ɗaukan kaya da kuma kona musu dukiyar da ake idan sun tafi kai dukiyar Kudu. Idan aka yi wannan kasuwanni shiya tsakanin bodan arewaci da kudanci, su ɗan kudanci su kawo kayansu kasuwar nan ta shiya, mu ɗan arewa mu kai namu kasuwar, su saya namu su tafi, mu ma mu sai nasu mu juyo. Amma wannan baya nufin wai ɗan arewa da ke Kudu su dawo arewa, ko kuma ɗan kudin da ke arewa su koma kudanci, a'a. Kowa ya zauna inda yake, amma harkar kasuwanci tafiya da kaya mai yawa a tafi a kona. Hakan an yi wannan kasuwar shiya zai hana wannan kone-kone da ake yi. So yana ɗaya daga cikin buƙatun da muka yi, sai yawan tara da get-get da ake samu idan mutanen mu sun tafi kai kayan dukiyarsu kudanci, a riƙa tare su a ana karɓan wani levy, wato wani haraji babu gaira babu dalili. Shi ma yana cikin irin buƙatun da muka miƙawa a gwamnatin tarayya domin a ga cewa an yi mana. So a taƙaice, mun miƙa buƙatu guda 9 a wannan lokaci, muka nemi a aiwatar mana shi.
Cewa ya kamata a kafa kasuwanni na shiya-shiya.
Shiya-shiya, ƙwarai kuwa.
Kun ba da shawarin wajaje, kun gano inda ya kamata a kafa irin waɗannan kasuwanni?
Duk mun ba da shawarwari, wato wannan abu ne wanda ya samo asali tun ma lokacin Sardauna ya yi irin wannan tunanin. Mu mun maimaita ne kuma muke tsayawa akan ya kamata a yi. Tsakanin Kadube, tsakanin Lokoja, akwai a Katsina Ala, akwai waɗannan eriyorin wanda shi ne boda tsakanin arewacin Najeriya da yammaci, ko tsakanin arewacin Najeriya da kudanci, su ne muka ce a bada a yi waɗannan kasuwanni na shiya-shiya domin biyan. Wannan zai kawo sauƙi, zai kawo maslaha akan asarori da rasa dukiyoyin da ake yi, sannan zai bada daman da za a samu ayyukan yi ga matasanmu da suke wannan area. Na farko zai bada aikin yi, na biyu zai kawo hanyar samun kuɗaɗen shiga ga gwamnatocin jihohin da suke wannan area ɗin. Sannan kuma za a samu maslaha wajen rashe-rashen rayuka da dukiyoyin ‘yan kasuwanmu idan sun tafi wannan ɓangare. Wannan su ne kaɗan daga cikin irin amfanin da in an yi wannan kasuwar za ta kawo.
Wato wannan ya nuna sai ‘yan kasuwa daga yankin Arewa su kai kayansu wajen, in yi su masu son saya sai su shigo daga yankunan kudanci.
Kudu su saya, su ma ‘yan kudun su kawo nasu wajen, ‘yan Arewa su ma su saya. Su kawo su juyo wa'annan su saya daga Arewa, su juyo su ma su saya daga Kudu su juya. Amma baya nufin wa'anda yake Kudu ɗan Arewa da ke Kudu ya wai ya dawo, ko kuma ɗan Kudu da ke Arewa ya koma, a'a, kowa ya zauna inda yake. Amma irin wannan motsin da ake a tafi da kaya a lokaci ɗaya da yake kawo asarorin ne muke ƙoƙari a ga cewa an daƙile faruwar wannan dan a zauna lafiya.
Wasu za su ɗauka wannan zai zama kare muradun wata shiya ne, kamar yadda ake neman a haɗa kan ƙasa, to wannan ya nuna kamar ƙasar tana neman ta rabe ta wasu abubuwa kenan, musamman harkar kasuwa.
A'a, abin da muke cewa shi ne, akwai ɗan arewa da suke zauna da'iman a kudu da suke kasuwanci akwai ɗan kudu da suke zauna a arewa da'iman da suke kasuwanci ai ba cewa akai su koma ba ko su bar kasuwancin a'a su ci gaba da yin kasuwancin su ai ɗan kudin sukan yi sayayya daga nan arewa su tafi da shi kudu haka ɗan arewa suna yin sayayya daga kudu su kawo arewa to ai duk ɗan kudin da yake arewa da yake sayayyar shi daga kudu daga arewa ya tafi kudu ba wani abin da ya taba samun shi amma shi ɗan arewa ne da yake daukan kayan shi daga arewa ya kai kudu shine yake fuskantar matsala amma dan kudin dake arewa sai kayan shi ta kudu baya samun matsala so muna kokarin dan a zauna lafiya kasar ta ci gaba da kasancewa kuma a bunƙasa kasuwancin shine yasa muka kawo tsaurin wayannan kasuwannin shiya shiya ba wai dan raba kasa ko raba kawunan ɗan kasa ba a'a ai hakan ma ci gaba ne a kasar kanta tunda zai kawo aikin yi zai kawo maslaha akan kashe kashe sannan za a samu kudin shiga daga jihohin da suke wannan bangare wannan baya nufin raba kasa ko baya nufin hana wasu ɗan wani bangare shiga wani bangare ko yin kasuwanci a'a amma dai zai rage tafiyar da kaya da yawa zuwa can yadda har ake samu ana kashe ɗan arewa ana kona musu dukiya Allah kadai ya san abin da ake idan da a ce kungiyar mu za ta fito ta rika magana a kullun akai irin wannan kitan ko akai kona dukiya to da zai kawo matsala to dan ba ma san mu ci gaba da irin wannan mu masu san a zauna lafiya ne mun yadda da Najeriya muna so Najeriya ci gaba da kasancewa kasa daya mai al'umma daya maimakon mu rika fadin an yi kaza shi yasa muka kawo wannan shawara fadin hakan ba zai zama to alheri ba zai iya zama illa ga kasa kuma ba ma so a samu matsala a kasa
shirin arewa a yau ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka
Arewa zumun ta ta mudu sai nishadi sai sharhodiya
yanzu ga dan gwagwarmaya Abdulhamid dan Kirko kan makarantu masu bada shedar malamta mai daraja ta biyu da marigayi tsohon ministan ilimi Farfesa Aliyu Babatunde Fafunwa ya soke a zamanin mulkin soja
idan ka zo kana rubutu akan allo in ya karkace malami zai koma baya ya je ya duba yaga cewa wannan abin ya karkace bari mu koma sai ya sake gogewa ya koma ya share saboda me yana koya wa daliban nan yadda za su koyi yadda za su yi wasali yadda za su yi harafi yadda za su inganta rayuwarsu saboda gobe to yanzu karatun gaba daya ya dabarbare kowa ya fara tunanin kanshi yanzu iyaye sun fara siya wa ƴaƴan su waya a waya wai yaro zai koyi abu ta ina zai bai zauna ya cudanyu tare da yara ƴan uwansa ba ba a koya masa bai samu ingancin rayuwa na wasa da yara ko kuma ya ga kowanne ya ga irin fasahar da yaro yake da shi ba to a wayannan abubuwan nake ganin rashin samun wannan a yanzu kamar akwai NCE inda ake horar da malamai inda za su koyi yadda za su je su karantar da yara ya kamata wayannan malaman NCE in kafin su je NCE idan suka gama secondary school suna gama makarantar nan na secondary school ya kamata a samu wani kafa da za su koya da za a koya wayannan malaman ko kuma wayannan yaran da suke son su yi koyarwan suke son su akwai wanda su shi koyarwa yake so yi ya koma ya je ya nemi yadda zai yi mu'amala da yara ya je ya koma ya san yadda zai mu'amala da unguwa ya koma ya san yadda zai mu'amala da yadda zai koyarwa
kafin ka kammala ka hirar ma gaba daya me zaka tuna da shi lokacin da kake koyarwa a matsayin dalibi mai koyon yadda ake koyarwa wato abin da ake kira teaching practice waɗanne dabaru ɗaya biyu zaka tuna ka yi amfani da su da aka tura ka ajiye a matsayin matashin malami
ana koyawa mutum yadda zai yi national anthem yanzu sai ka duba ka ga mutum
ma
taken Najeriya sai ga yanzu manya ma wanda suka yi digirin digirgir ma ba su iya taken Najeriya ba da in kai primary school ka san yadda ake taken Najeriya amma yanzu ba su iya ba yanzu haka nan ba su san abinda ake kira pledge ba ma'ana
alƙawari
wanda ake yi na Najeriya duk ba su iya shi ba yanzu yara ba su iya ba yanzu wayanda ma suke nan a jami'o'i da ba su iya ba yanzu sai a bari abin ya baka mamaki ministocin mu na Najeriya in aka ce su yi ba su iya ba ƴan majalisun mu ba su iya ba amma wannan lokacin da aka horas da mu a wannan makarantar a nan muka koya a nan na iya kuma ni babu kuskure ko kwaya da
masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin arewa yau na wannan makon makon gobe in Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka ni na sura da mukayi kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
to sala kai sai fa ku himmatu dan ku jara kasar ku da gaskiya